أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو زامو تاشي درسي نستند أكو أتكن كراتم من إزيا يو شاهدو قواتن جماد الثانية هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو داري هود الثلاثين دا أكو وانا رانا تيديدي دبير ga watan 5 shekara ta 2012 ta miladiya. Yau zamu tashi sabon babi, shine babi na uku a cikin wannan littafi mai albarka kan hukunce-hukuncen azzaka. Kafin mu fara, akwai matsala da ambotanta yazo a cikin darasin da ya wuce, shine yin addu'ar sallar jana'iza da Hausa, ba da Arabiya ba. A lokacin nan na ce mutumin da yake bai iya Larabci ba kada ya wannan addu'a da Hausa, ya kokarin ya koyi, ko da Allahumma ighfir lahu warhamhu ya rinka yi. Daga cikin yan uwa akwai wanda suke ganin ai dan me za a hana shi ya samu fa'idar yin addu'ar. Na ce to wannan dai matsala ce da tana buƙatar ƙalin bincike. Ban samu nassi ba akan addu'ar jana'iza da wata luga ba ta Arabiya ba, amma malamai sun yi magana akan yin addu'a ba da Larabci ba a cikin sallah. Ya halatta ko bai halatta ba mutum ya addu'a da wani yare ba Larabci ba a cikin sallah? Kusan dai dukkan malamai sun tafi akan karhancin yin haka ga wanda ya iya Larabci. Wanda ya iya Larabci bai halatta ya addu'a a cikin sallah, ai makruhi ne yayi addu'a a cikin sallah ba da Larabci ba. Sawa'un addu'ar da zai yi addu'a ce ma'asura, wato wanda aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi, ko ba ma'asura ba. Kamar alal misali, idan mutum ya dago daga sujada, ba sunna ta nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ce Allahumma ighfirli warhamni wa afini, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa atini warzuqni wajburni warfa'ni. To mutumin da ya iya Larabci makruhi ne ya ce zai wannan addu'a da Hausa. In ya dago daga sujada ya ce Allah ka ci kaina, Allah ka gafarce ni, Allah ka azurta ni, Allah ka ɗaukaka darajata, makruhi ne. Kusan dukkan malamai a mazahib ɗin nan sun faɗi haka. To wanda bai iya ba shine suke yin saɓani. Wanda bai iya ba, waɗansu suka ce idan addu'ar wato idan addu'a ce ma'asura daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi da Larabci ba, ai ba zai yi da yarensa ba. Kamar alal misali, addu'ar kunuti da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisin sayyidina Hassan, Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita, idan bai iya da Larabci ba to ba zai yi wannan addu'ar da Hausa ba. Tunda babu larura, ba rukuni ce ta sallah ba, mustahabbi ne, sunnoni ne na sallah. Saboda haka sai ya shiru kada ya wannan addu'ar da aka rawaito da Annabi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da yarensa. Wannan a cikin mazhabar Shafi'iyya da Hanabila ne sune suke da wannan nassi. A wata riwayar wanda yake kuma ita ce aka fi rinjayarwa a mazhabar, mutum zai iya yin waɗannan addu'o'i da yarensa, addu'o'i da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar ta hatta tahiya, suka ce in mutum bai iya Larabci ba zai iya yin ta da Hausa da yarensa. Da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, in bai haddace salatin figan Ibrahimiyya ba zai iya yi da yarensa. Wannan a mazhabar Shafi'iyya wal Hanabila. To a bisa wannan addu'o'in da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar jana'iza su ma duk sun shiga cikin wannan babin, tunda suna daga cikin addu'o'i ma'asura da ake yi a cikin sallah. Saboda haka wanda bai iya yi da Larabci ba zai iya yin su da yarensa, zai iya yin su da Hausa. Ban ga nassi daga wajen malaman Malikiya ba akan wannan matsalar. To amma wannan fatwa ta mazhaban Shafi'iyya da ita ce malamai da dama na wannan zamani suke fatwa da shi. Daga ciki malaman Azhar sun yi fatwa akan wannan, akan yin addu'a, amma ba akan addu'ar sallar jana'iza ba, akan yin addu'a a cikin sallah. Haka zalika malaman lajina kwamitin fatawa na Saudiya su ma sun yi fatawa da wannan. To idan an yi a cikin sallar farilla mi babu aula ai a sallar jana'iza, tunda sallar farilla ita ce sallar da take mafi cika wajen rukunnanta, kuma rukunnanta sun fi rukunnan sallar jana'iza yawa, kuma ita sallar jana'iza mai bi ce ga sallar farilla. Sallar farilla ita farilla ce akan al-a'yan, ita ko sallar jana'iza farilla ce ta kifaya. Saboda haka abin da ya halatta a yi a cikin ta min babu aula ya halatta a yi a cikin sallar jana'iza. Don haka mutumin da bai haddace addu'ar sallar jana'iza ba a bisa wannan far'i, mutumin da bai haddace addu'ar sallar jana'iza ba sai ya je ya samu littafin da aka ruwaito addu'o'in da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar jana'iza, ya ga fassara su. Ga littafin Hisnul Muslim na wanda an fassara shi da Hausa da Larab da Turanci da Faransanci da Yarbanci ma an fassara shi, da Fulatanci ne dai har yanzu banga an fassara ba. Saboda haka mutum ya je ya karanta wannan addu'ar ya haddace ta da yarensa in bai iya Larabci ba. In zai zama ya haddace da Hausa zai iya Larabci, to zai iya zama ya haddace da Larabci din, tunda kamata yayi ko ta Hausan ma ba ya kirkiro ta sa ba, yayi wanda take ma a Tura. To amma addu'a wacce take ba ma'asura ba, ba a ruwaito ta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kamar ka ce a cikin sallah, Allah matan nan da nake santa Allah ka fuwace min aurenta, a cikin sallah ba ka yi sujada, ko kuma kaga wannan ibada daga cikin addu'o'in da aka ruwaito ma'asura ana yin su, to ya halatta ko bai halatta ba? Ko kuma ka ce interview nan da zan je gobe Allah ka sa in samu nasara in samu wannan aiki, ko kuma kwangilar nan da nake nema Allah ka sa in same ta, irin wannan abu ya halatta da Hausa ko bai halatta ba? To wannan shine malaman Hanafiya suka tsananta akan cewa bai halatta ba idan ko mutum yayi haka sallarsa ta baci. Malaman Shafi'iyya ne suka halatta a tare da malaman Malikiya. Malaman Shafi'iyya da Malikiya sun halatta hatta a cikin sallah duk abin da ya halatta mutum yayi addu'a da shi a wajen sallah da yarensa ya nema a wajen sallah, su ma fa a cikin sallah ne suka haramta din Hanafiya. Amma in a wajen sallah ne ya halatta, amma a cikin sallah shine suke cewa bai halatta ba. To amma Shafi'iyya da Malikiya suka ce a cikin sallah ma abin da zaka yi addu'a da shi a wajen sallah, a cikin sallah ma ya halatta kai addu'a da shi da Hausarka. In dai zaka yi addu'a da ya halatta a wajen sallah, a cikin sallah ma zaka yi. To saboda haka abin nan idan har mutum zai yi addu'ar sallar jana'iza kamata yayi kokarin ya kiyaye lafuzzan da suka aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi su da yarensa. Duk da yake sallar jana'iza ba ta da addu'a wadda ke dole ita ce za a yi ta, za ka iya yin addu'a da kowace irin addu'a ce, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa akhlisu lahu du'a, ku yi ikhlasin addu'a a gare shi, bai ce lalle ga addu'ar da za a yi ba. Kuma shi yasa ma aka ruwaito salo-salo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka aka ruwaito salo-salo daga wajen sahabbai, wanda ya nuna kan cewa ba tauqifi ba ne, ba kamar tahiya ba ce. Kaga tahiya ba za ka je ka yi tahiya da wani lafazi ba, ko ka ɗauki wata ma'ana daban ka harhaɗa ka ce za ka yi tahiya, ko kuma riwayoyin da suka zo na tahiya ka harhaɗa su ka fitar da taka tahiyar daban, ka haɗa tahiyar riwayar sayyidatuna Aisha da sayyidina Umar da Abdullahi ɗan Abbas ka haɗa su gabaki ɗaya sai ka fitar da wani lafazi naka. Bai halatta ba wannan kamar yadda malamai suka ce, amma za ka iya ɗaukan kowanne, yau ka yi tahiya da wanda ya zo na riwayar sayyidatuna Aisha, wata sallar ka yi da riwayar da ta zo daga sayyidina Umar, wata ran ka yi da riwayar da ta zo daga sayyidina Abdullahi ɗan Abbas, amma ba za ka iya harhaɗa su ba, ka sha kuɗa su. To haka zalika wajen addu'a, to amma wajen addu'ar jana'iza ba a ruwaito wata siga an ce ita ce addu'ar da take ta ayyana ba, mauqufa wanda yake bai halatta a saba mata ba, addu'a ce mutlaqan za a yi. To amma al'aula mutum ya yi wanda aka ruwaito sigogin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi, to ko zai yi da Hausa da yarensa ya nemi ma'anar sigogin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na addu'ar. Allah ka ji kansa, Allah ka yi masa rahama, Allah ka wasa, Allah ka girmama wato masaukinsa, ka yalwata masa mashigarsa, ka tsarkake shi daga zunubi da laifuffuka, da ruwa kamar yadda ake tsarkake tufafara yadda dai suka zo na sigar to zaki yi da Hausa a bisa wannan wallahu ta'ala a'lam. To yanzu zamu shiga babi na uku az-zaka. Az-zaka a rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci, a kuma ita ce rukuni na uku a cikin rukunan addinin musulunci. Ita ce yar uwar sallah, tare ambatonsu yake zuwa a cikin alkur'ani. A ma'anarta da ma'anar an dauko ta daga lafazin larabci da ake ce masa zaka, a zakal zar'u idha nama, wato shuka idan ta daukaka in ta tashi ta miƙe sai a ce zakal zar'u, wato ta miƙe ta daukaka. An ce ma zakka saboda tana ƙara dukiya, wannan tashin da shuka yake yi. To kamar yadda shuka take tashi, yawan kana ba da zakka haka dukiya ka za ta rinka tashi, shi yasa aka kira ta zakka. Ma'ana ta biyu na zakka kuma shine daga at-tazkiya, tsarkakewa. Saboda in ka ba da zakka za ta tsarkake zuciyarka daga daudar rowa da mako, don rowa da mako cuta ce, cututtuka ne na zuci. Innal insana khuliqa halu'a, mutum an halicce shi wato mai tsananin san alkhairi, mai tsananin rowarsa. Idza massahu alkhairu manu'a, in alheri ya same shi sai ya danke baya bayarwa. Wa idza massahu sharru jazu'a, idan kuma sharri ya same shi abun rashi, abun da ba a so, jazu'a mai raki ne, ya ta kuka yau ai babu kaza. To ba abin da zai tsarkake ma mutum daga wannan zakka, tana daga cikin abin da za ta hana mutum wannan. Saboda haka aka kira ta zakka, saboda tana tazkiya. Kuma shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ka dauki karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu, zaka tsarkake su kuma kai musu tazkiya da wannan karbar sadakar ta. Wato sadaka zakka tana sawa wa mutum tazkiya, kuma tana tsarkake dukiyar ita kanta. Dukiyar sai ta zamanto tsarkakakka ce, sai ta zamanto kan cewar Allah ya sanya albarka a cikinta. Abinda zaka ci daga cikinta sai maka amfani a duniya da lahira. Wani ka san Allah zai bashi dukiya, wanda wannan dukiyar idan babu albarka ita ce dalilin da zai ci ta halaka shi, ya ci ta hana shi bin Allah, ya ci ta sa masa cututtuka da zai kare a cikin amfani da dukiyar wajen maganin wannan cutar. Da dai hanyoyi da yawa na rashin albarka wanda Allah ne kadai ya sani, domin shi sha'anin albarka a hannun Allah yake. To zakka, waɗannan ma'anoni guda biyu su aka harara a cikin zakka, wato kalla a cikin zakka, aka ambata musu, aka kira ta da wannan suna. Suna ne na musulunci. An farlanta ta tun a Makka, saboda ayoyi na Alƙur'ani da aka saukar a Makka sun zo da bayan da ambatan zakka, wanda yana kan cewa tun a Makka an farlanta ta. Tun daga gashi nan Allah ta'ala yana cewa waylun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zaka wa hum bil akhirati hum kafirun. Kai tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba ta ba da zakka. To kaga wannan a cikin sura ce wacce take makkiya, sura ce wacce suratul fussilat. Tunda lokacin da an saukar da ayar ne, lokacin da larabawa suka haɗu suka ce bari su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallam su bijiran masa da abinda yake so, in mulki ne su mayar da shi sarki, duk da ba su da sarki su a mayar da shi sarkin larabawa, in dukiya ce a haɗa masa dukiya ya fi kowa dukiya, idan taɓin hankali ne ya same shi duk su haɗa kuɗi a yi masa magani. Ya je Rabi'a ibn Amir ya je ya same shi yana zaune, shi ya bar shi ne wakilin mushrikai. Aka je ya je ya zauna ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya gama ya ce ka gama, ya ce ya gama, sai ya buɗe suratul fussilat, alif hamim kitabun fussilat ayatuhu hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا حزوا إن ديتي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود سيتي دن الله كي شروع na hada ka da zumunci kai shiru sai yake ganin kamar alo wannan sa'iqa din wannan tsawon da ta samu Adu da Samud lokacin za ta sauko shine yace ya tashi yace kai hakuri kai abinda duk kake so ya juya sai suka ce to Rabi'a fa ya tafi muku da fuskar da ba da ita ba ta tafi ba yazo yace musu kun ga wannan idan izza ce ta zo masa izza kuce idan ko wannan abun ba da gaske yake ba ku kyara sauran larabawa su yi muku maganin sa amma ku dai ku rabu da shi shine suka ce yayi masa sihiri to kun ga wannan a cikin daga cikin ayoyin da ta zo anan aka ambaci zakka kun ga a Makka aka saukar da ita kenan haka zalika Allah madaukakin sarki a cikin suratul rum yana cewa wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwali an-nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun Allah yace wa ma ataytum min zakka abinda duk kuka bayar na zakka kuna nufin yardar Allah kuna nufin wato ku samu dacewa da ganin fuskar Allah da shi fa ulaika humul mud'ifun ma fiin haka waɗannan su ake rubanya musu dukiyar su kaga wannan sura ce ta suratul rum sura ce makkiya dan an saukar da ita lokacin da aka yaki tsakanin farisa da rum aka ci rum da yaki saboda rum su ahlul kitabi ne abin ya damu sahabbai sai wannan aya ta saukar alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun to a cikin wannan ayat take saboda haka kun ga da an ambaci saboda haka wannan shine dalilin da malamai suka ce an farlanta ta a Makka amma bayanin farlancin nata da wani dukiya ne ake fitar da zakar kuma miqdarin nawa ne na zakar sai a Madina to shi yasa wadan idan malamai da suke cewa an farlanta ta a Madina suna nufin farlancin da ya bayyana taqdirinta amma asalin farlancin zakatin a Makka ne yazo amma bayanin yadda za a fitar da ita da yanda wajibcinta yake sai a Madina sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina sannan ya bayyana wace irin dukiya ake fitar ma da zakka duk wanda ya ƙaryata fitar da zakka ya kafirta duk wanda ya musunta yace ba dole bane in ka ga dama ka bayar in ba ga dama ba ka bayar kamar alal misali a ce za a fitar da wani tsari ne yanda za a wajabta karban zakka tunda za a abin nan an dauki aiwatar da shari'ar musulunci a ce za a fitar da kundin doka na yadda zai wajabta yadda za a rinka fitar da zakka sai wani kawai daga cikin marubuta saboda yana takama da wayewa da boko ya tashi ya ce wannan ai ko a musuluncin ma zakkar ma ba haka take ba saboda haka haraji shi ya kamata a wajabta ba zakka ba to kaga in yace yayi inkarin a cikin marubuta kan san ba ruwan marubuci kawai ya dauki alƙalami dadin rubutu sai ya ja shi ya faɗa abin da yake so to a cikin wannan sai ga mutum ya faɗa abin da zai kafirta shi to wanda ya faɗa haka ya kafirta amma wanda ya yadda da ita ya ki bayar da ita yace shi ba zai bayar ba to wannan malamai sun yi sabani waɗansu sun ce shi ma ya kafirta wanda ya hana zakka da gangan ya kafirta kamar wanda yace ba zai yi sallah bane kun san wanda ya bar sallah ya kafirta tarikus salah dalilin wa'annan malamai kuma shine Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu as-sala wa atu az-zaka fa ikhwanukum fi ad-din idan suka tuba daga shirka suka tsayar da sallah suka bada zakka to ƴan uwanku ne a cikin addini ma'ana idan ba su haka ba ƴan uwanku bane menene yake kore ƴan uwantaka kaba'ir ne ko ka kafirci me yake kore ƴan uwantaka tsakanin musulmi da wani kafirci ne amma ko da kaba'ir mutum yake ba kore masa ƴan uwantakan musulunci ba musulmi da za su yaƙi da juna tsakanin musulmi su kashe junansu ba kaba'ir bane amma wannan bai kore ƴan uwantaka ba Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum yayin da musulmi ba suke yaƙi tsakaninsu da juna Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku da suke kashe juna da suke wannan kaba'ir din masu kaba'irud dunub bata kore ƴan uwantaka amma kafirci shi yake kore ƴan uwantaka to sai suka ce in ko haka tunda Allah ta'ala ya ce ƴan uwantaka addini tana tabbata ne da wato imani da barin shirka da tsaye da sallah da bada zakka idan mutun ya ki bada zakka kenan babu ƴan uwantaka addini saboda haka rashin bada zakka kafirci ne kun fahimci yadda abin din nasu yake to sauran malamai suka ce a'a wanda yake kuma shine masabar Malik cewa wanda ya bada zakka wanda ya hana zakka ba kafiri bane kaba'irud dunub ne dalili annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi a cikin sahih muslim sa hadithin abi huraira yace ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi zakata malihi illa suffihat lahu yawmal qiyama safaiha min narin fatukwa biha jambuhu fatukwa biha jambuhu wajabinuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana thumma yura sabiluhu imma ila aljannati wa imma ila an-nar duk wanda yake da zinare da azurfa da baya bada zakkarsa to za a narka wannan zinare da azurfa ya zamanto wato ya zamanto a wato abin nan a narkakken zinare da azurfa wanda aka shimfida shi ba kullalle ba dunkulalle ba wato kun ga siyasani to sai a mayar da su su zamanto kamar yanda wato idan ka in ka samu karfi kamar yadda shi mai tsawo haka to haka za a mayar da su ne safiha za a mayar musu da shi haka sannan sai a rinka musu lalas da shi a gefen bayan su da kuma a goshin su a cikin rana wanda miqdarin wannan rana kwana wato shekara 50 sannan bayan nan sai a nuna masa makomarsa imma ilal jannati wa imma ilan nar wannan wa ake ce mai imma ilal jannati wa imma ilan nar kafiri ana ce masa imma ilal jannati wa imma ilan nar a gani sai musulmi wanda yake ya saba ma Allah saboda haka wanda ya hana zakka kun ga ba kafiri bane inda kafiri ne babu hanyar da inda kafiri ne babu hanyar da za a ce masa ilal jannati to wannan shine nassi akan cewa wanda yake bada zakka ba kafiri bane tunda yana karkashin mashi'a imma Allah ya yafe masa ya shiga aljanna wa imma Allah kuma ya masa azaba ya shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu to amma abinda ake nufi na abinda ya tafsirin wannan ayar da take cewar fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din yan uwanku ne a cikin addini sai a ce hadisin sahih muslim shi abinda ake nufi bada zakkar da ta zamanto wato bada zakka cewa wannan ayar an yi tafsirin ta da ambaton zakka yan uwantaka addini tana tabbata tare da mutum bai bada zakka ba saboda wannan hadisi kuma yana tafsirin aya amma shirka ba abin da ya tafsirin ta duk wanda yake bai duk wanda bai tuba daga shirka ba zai zama to ya samu ƴan uwantaka addini tsakanin ta da musulmi ba sallah duk wanda bai yi sallah ba zai samu ƴan uwantaka tsakanin sa da musulmi ba saboda me saboda hadisi sun ce wanda ya bar sallah kafiri ne al'ahadul ladhi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafar alƙawarin dake tsakanin mu da su shine sallah wanda duk ya batta ya kafirta to sai zama to ita zakka an yi tafsirin ta da wannan hadisi na Abi Huraira wannan wanda ake yaki da su ne wato ahlul harb tafinta to akwai fa'idodi kafin mu shiga karatu wa'annan masail na nufi na kawo mana su akwai fa'idodi da malamai suka ambata zan karanto mana fa'idodi muhimmai da malam al-Uthaymeen Allah ya ji kansa ya ambace su a cikin littafinsa na fiqhu wato sharhin Zadul Mustaqni' na madhhabar Hanabila ya ambaci wato fa'idodin zakka wajen goma sha wani abu zan ambata mana su da sauri. Fa'ida ta farko yace da ita ne mutum yake samu ya cika bawa yake samu ya cika addinin musulunci tunda rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci. Yanzu wanda bai kai fitar da zakka ba kun ga har yanzu bai yi rukunai biyar ba, duk da yake idan ba shi da kudin kaga ta fada a kansa, amma ba kamar wanda ya zamanto Allah ya bashi kuma ya bashi ikon yayin wannan abin da cika addini ba, ko ba haka ba? Kun ga shi yasa ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur, da karshe me yake yace zalika fadlullahi yutihi man yasha. Talakawa suka ce masu kudi duk sun tafi da dukiyoyi suna sallah kamar yanda muke sallah, su azumi kamar yanda muke azumi, amma suna da dukiya da suke sadaka, mu ko ba mu da ita da zamu yi sadaka? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ba za ga ya muku kuma abinda in kun yi za ku riske su ba? Ya nuna musu yin tasbihi da tahmidi da kawar da cuta daga hanya, suka je suna murna sun samu abinda za su cimma ahlud duhuri. Daga baya abin bai zamanto ya dandatijar mai faru, suka dawo suka ce sami'a ikhwanuna min ahlid duhur billadhi qulta fa fa'alu kama fa'alna. To su ma ahlud duhur masu dukiyar sun ji abinda ka faɗa, da yake su ma masu kwadayin lada ne, su ma sun je sun yi tasbihin ne da sauransu, duk su ma sun je sun yi kawar da cuta daga hanyar ne sun je sun yi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falalar Allah ce da yake ba mu ko wanda ya so. Ba yadda za ka yi da Allah, haka yake rabansa. Ya ce wannan so yake gan shi mai kuɗi na fitar hankali, ba yadda za ka yi kuma haka zai, wannan kuma so yake ya gan shi yau ya samu gobe babu, ba yadda za ka yi. Saboda haka wannan kun ga musan abin da duk mutumin da Allah ya bashi sanin Allah sai ya huta. In ka san Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi, sai ka huta. To amma saboda haka kaga wanda ya samu damar fitar da zakka ya samu cika addinin musulunci, yayi rukuni na addinin wannan abu, yayi rukuni na daga cikin rukunan addinin musulunci. Sannan na biyu, ita zakka dalili ce akan gaskiyar imanin mai bada zakka, dalili ce akan gaskiyar imanin mai bada zakka. Domin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sadaqatu burhan, ita sadaka hujja ce, wato hujja ce akan cewa imaninka na gaske ne. Me yasa yace wadhalika annal mala mahbubun lin-nufus, kudi abun so ne ga zukata. Wal mahbubu la yubdal illa ibtigha'a mahbubin mithlihi aw akthar, abinda ku duk kake so to ba za ka bada shi ba sai ka san za ka samu wani abin da kake so din kamar sa ko wanda ya fi shi, ko ba haka ba? Sai ka san za ka samu wani abu kamar sa ko wanda ya fi shi, shi ne za ka fitar da shi ka bayar. Bal ibtigha'a mahbubin akthar minhu wa lihadha summiyat sadaqa li'annaha tadullu ala sirri talabi sahibiha li ridha Allah azza wa jalla, dan haka aka kira ta sadaka, wato mai gaskata, wato cewar mai gaskata nufin mai yin ta akan cewa Allah yake so. Tunda in ya dauka ya bayar, ya san cewar za a bashi wanda ya fi wannan. Kamar yadda zaka ji waɗansu masu bara suna cewa ka ba da kalilan sarkin ya ba da kafiran, ko ba haka ba? Kaga ya yadda da haka din ne, ya yadda in ya bada 100 yana ganin kan cewa ranar alkiyama za a rubanya masa ya samu 1000, saboda haka sai ya bayar. To kaga in yayi haka, ya yadda cewa akwai lahira, kuma ya yadda cewa akwai sakamako a lahira. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wato fa'idodi manya na zakka. Na uku, tana tsarkake ɗabi'un mai ba da zakka, ta kubutar da shi daga cikin wato abin nan, ta kubutar da shi daga cikin tarkon rowa. Don shi ita rowa tarko ce da ta kama mutum, ta ɗaure shi, ta maƙe shi, ba zai iya komai ba. To sadaka ita za ta kubutar da shi daga cikin wannan tarkon. Kamar yadda za ka gani mutanen da suka riga idan ta fitar da shi sai ta shiga shi, sai ta sa shi a cikin wato ƙungiyar masu kyauta. Su kuma masu kyauta ba abin da yake faranta musu rai irin kyautar nan. Wanda Allah ya bashi irin wannan sifar, sai ga ran da bai yi kyautar ba sai ji kamar bashi da lafiya. Kamar Hatimu Tsa'i da Allah ya bashi kyauta, sai ya tura barorinsa, ya ce duk wanda ya zo masa da baƙo wanda za a yanka masa awaki da za a yi masa abinci ya ci, to ya to ento ce ne. saboda ran da ya waiga ya waiga ya ga babu wani alheri da zai to wannan rana ranar bakin ciki ce dan farin ciki idan da wani ba yan wanda wani bawansa zai kawo masa bako wanda zai masa ihsani sai ya yanta shi dan farin ciki to haka nan haka to daga zakka tana sanya irin wannan ta fitar da mutun daga cikin wato daga cikin da'irar marowata ya zuwa ga da'irar masu kyauta ta hudu sannan tana wato yalwata kirji domin mutum idan ya bada kuɗi idan ya bada dukiya zai shi kansa zai ji wata sa'ada zai ji kan cewa yayi wani abu wanda yake zai dadada ransa zai yi dadi to kun ga irin waɗannan abubuwan sune suke maganin cututtukan zamani da mutane ba su sani ba kaje ai ta dirka maka maganin da zai saka kai bacci ai ta dirka maka maganin da zai hana kai bakin ciki duk ba wannan bane kuwa bayan ga wani ga abubuwa nan irin wanda zaka yi kana yi shikenan sai ga ka dawo kai saiti yanda ya kamata to Allah kenan shi ya halice mu shi ya san yadda zai gyara mu Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Zadul Ma'ad ya ce al-badlu wal karam min asbabin shirahi sadr wato bayar da kuɗi da karimci yana daga cikin sababin da yake kawo wato budewar zuciya lakin la yastafidu minhu illa alladhi yu'ti bi sahail wa tib nafs amma ba wanda yake samun iko ba wanda yake samun fa'idar wannan sai wanda yake bayarwa da dadin rai da yadda wa yukhriju al-mala min qalbihi qabla an yukhrijahu min yadihi ya fitar da kudin daga zuciyarsa kafin ya fitar da shi daga hannunsa ba wanda zai bayar ba ya zama tuzuciyar sa tare da shi kai yanzu haka yanzu to dan dai an ce dai a bayar ne ya bayar amma ya ta kwafa kaga a hannunsa ya fitar amma a zuciyarsa bai fitar da shi ba to abinda ake so ka samu fitar da shi daga zuciyarka kafin ka fitar da shi daga hannunka Al-khamisa fa'ida ta biyar annaha tulhiqul insana bil mu'min al kamil tana sanya mutun ya zamanto ya shiga cikin wato mu'mine masu kammalallen imani domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku imanin sa ba zai cika ba ya zamanto kamilul iman sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa to yayin da mutun ka bada zakka ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka ne ko ba haka ba dan wannan kudin wannan nairorin da kake gani a cikin aljuka kake jin dadi in ka bashi kai ma shi ma kan wannan da kake soma kanka shi ma kana so ka soma sa kenan to kaga in kai haka sai ka samu kamalar imani As-sadisa ta shida annaha min asbabi dukhulil janna wato tana daga cikin abubuwan da suke sawa mutum ya shiga aljanna domin aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu liman taba al-kalam wa afsha as-salam wa at'ama at-ta'am wa salla bil-layli wan-nas niyam ita aljanna ga wanda ya zamanto mai dadin zacce ne mai dadin magana ba mai ashariya ba mai fadan kalmomin kafirci da jafa'i da ilhadi wa afsha as-salam ya yada sallama kullun yana assalamu alaikum na san wani bawan Allah Allah ya ji kansa a Madina yake gidansa yana mai kudi ne na gaske gidansa yana masallacin Quba amma zai tuho masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah a kasa yake takowa baya shiga mota a kasa yake tawakkuwa kuma abin da yake sa yake yin haka duk mutanen da ya wuce zai ce musu assalamu alaikum har ake ce masa sahibus salam haka ake ce masa sahibus salam a Madina sunansa kenan kaje ana sahibus salam to shi ake nufi ya nan da alkabarsa kuma da alkaba zai to haka zai rinka tafiya Allah ya masa rasuwa to aljanna ga wanda yayi kyakkyawan zance ya kuma yada sallama ya ciyar da mutane abinci ya tashi yayi sallah da daddare alhali mutane suna bacci wannan farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina yana Quba yayi wannan hudu bare fadu wannan abubuwan guda hudu kamar su ne abinda ake gina al'umma akan su to kun ga sadaka tana daga ciki domin aqama ta'am yana daga cikin sadaka ta biyar annaha taj'alu al-mujtama' al-islami ka'annahu usratun wahida ta bakwai tana sanya wato al'ummar musulmi su zamanto kamar dangi daya iyali guda daya domin a mai iko zai taimaka ma wanda ba shi da iko mawadaci zai taimaka ma wanda yake cikin wahala sai rinka mutum wanda yake cikin wahala sai ya rinka jin cewa yana da ƴan uwa sai ya rinka jin yana da ƴan uwa wanda shi ma wajibi ne yayi ihsani kare su kamar yadda suka yi ihsani gare shi ka duba a gani mutumin da ya zamanto kan cewa Allah ya sa ya taimake shi mai taimaka ma mutane ne ya yake a wajen makwabtansa idan aka ga wani abu ya sami wani abu na dukiyar sa haka za a yi wuce dan a ga yadda za a yi a kare shi amma da ko ya kulle a cikin gida fa yanzu kaga abin da yake faruwa a cikin kasashen turai da yake kasashen turai kasan sai ka mutu don wahala ba a san abin cikin halin da kake ciki ba ko kana cikin wahala a taimaka maka ba a san ai sadaka ba ba a san ai kyauta ba ba a san abin nan ka je ka kwankwasa kofa kace a taimaka maka ba in ka je ka kwankwasa kofar mutum ba kace taimaka maka sai kira maka yan sanda a daure ka sai mutum ya mutu ya kwana kwanaki ba a sani ba sai barayi su zo gidan mutum duk abin da za a yi ayi ko waya makwabcinsa ba zai dauka ya ce zai kira masu taimako ba to wannan al'umma ce tunda komai an ce sai dai hukuma ta yi to kafin hukuma ta yi barnar da za a yi kamar kafin hukuma ta kawo dauki barnar da za a yi an riga an yi mutane dole suna rayuwa domin su taimaka ma junansu ne kowa yana bukatar kowa mai kuɗi yana bukatar wanda ba shi da shi wanda ba shi da shi yana da bukatar mai kuɗi to zakka tana daga cikin abin da take kawo dinkewa ta al'umma tsakanin masu shi da wanda ba su da shi الثامنه انها تطفي حراره ثوره الفقراء تتكوز cewa ita zakka tana buce zafin wato tana kashe zafin wato bakin ciki da kunan rai na marasa shi sasa wanda ba shi da shi yana da akwai harara ta zafin ta wato rashi din yadda take masa kamar da Hausa suke cewa zuciyar mai tsumma wannan hakika ce to ita zakka tana kashe wannan domin idan yayin da masu kuɗi suke taimaka ma waɗanda ba su da shi to sai kaga wannan zafin talaucin zai zama tukan cewa ba sa jin sa amma yanzu kamar akwai wani bawan Allah na je na ganin sa amma shekaru da dama za a ganshi wata ran kaga yana yawo a nan round din masallaci asibiti round din gidan murtala ya cewa Allah ya tsine wa masu kuɗin garin nan abin da yake faɗa kenan Allah ya tsine wa masu kuɗin garin nan wata ran wani abin da yake ba ni labari sai ya da ya ji shi yana faɗa sai sun kuyi da gilashin mota sai ji me yake faɗa sai ya je na gaci ne ce Allah ya tsine masu kuɗin garin nan ko da magana sai ya saurayi daga gilashin motar sai ya tafi to kaga wannan hararar talauci din ce to zakka tana kawar da wannan at-tasi'a annaha tamna'u al-jara'im al-maliyya ita zakka tana hana wato sace-sace da kwace-kwace da al-mundahana da sauransu zakka tana hana wannan a cikin al'umma wannan kuma mujarrabi ne a cikin al'umma ta goma tana tsirar da mutum daga zafi ranar alkiyama sun san ranar alkiyama farkon abin da za a jarabci mutane da shi bayan an fito daga cikin kabari shine tsananin harara tsananin zafi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yawm alqiyama kowane mutum yana karkashin inuwar sadakarsa in kudin nan da kake bayarwa sadakar da kake bayarwa ranar alkiyama ita za a tattara sai a yi maka inuwa gurgudan yawan su gurgudan kaurin sadaka kaurin inuwar tunda ranar za ta kusanto mutum ne sannan bayan wannan kuma masu ba da sadaka ranar alkiyama suna cikin billullahi suna cikin inuwar al'arshi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu mutum biyar Allah zai sanya su a cikin inuwar sa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah ya ambaci daga cikin su wa rajulun tasaddaqa bimali fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da yayi sadaka da dukiya ya boye wannan sadakar hatta hannun hagu bai san abin da hannun dama ya cire ya bayar ba ya boye shi wato hatta wanda yake kusa da shi ba zai sani ba hatta hannun sa ma bai sani ba balance na wanda yake kusa da shi na goma sha fa'ida ta goma sha ɗaya tana sa mutum ya san hukuncen shari'ar Allah domin inda zai bada zakka zai nemi sani yana da kudin albashinsa ko kuma yana da kudin kasuwancinsa ya zai fitar da zakkarsa zai tambayi malamai to a cikin wannan ilimi ne yake samu na addini in aka yi masa fatawa shi ma daga baya watakila wata ran wani zai zo yana cewa ya shi bai san da zai fitar da zakka ba sai ce ai ni kuna tambayi malamai ga abin da suka ce kaga nan wajen yayi fatawa ya yaye kuncin wanda yake cikin kunci ya ba da ilimi wanda wannan ba da ilimi da yayi Allah ne kadai ya san irin alkhairin da zai samu ranar alkiyama. Na 12 tuzakkil mal, tana ƙara dukiya, kamar yanda wato muka ce wajen ma'anarta, yanda tsuro yake tashi haka dukiyar mutum take tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa sadaqatun min mal, abubuwa guda hudu yace na rantsi akan su kuma ku kiyaye su. Daga ciki yace ma naqasa sadaqatun min mal, sadaka bata taba rage dukiya ba, sadaka bata taba rage dukiya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi akan haka, har rantsuwa yayi akan haka. Ka san abun wato yana da kasaita, yana da muhimmanci, saboda shi sha'anin dukiya shiga zuciya yake yi. Saboda haka yana bukatar irin wannan tarin, wato tarin hujjoji da za su taimaka wa mutum ya yaki zuciyarsa. To abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rantsa a kai domin ka samu yaqini cewa dukiyarka da sadakar da kake bayarwa bata raguwa, domin idan ka bayar ne Allah zai makaya maka, zai rubanya maka. Daga ciki akwai mala'iku guda biyu da Allah yake turo su kullun da safe da yamma. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allah mai ciyar, Allah ka bashi mai wa dukiya. Kullun da safe mala'iku suna zuwa, akwai mala'iku na Allah, abinda suke addu'a kenan. Kuma su ce Allah wanda ya danke ya hana haƙƙinka, Allah ka bashi halakar, Allah ka halakar da dukiyarsa. Saboda haka kaga ta yaya za a yi dukiyarka ba ta ragu ba, ba za ta ragu ba don ka ba da sadaka. Shine malam yake cewa wannan abu ne wanda yake ana gani. Za ka ga mutum mai rowa sau da yawa, sai ga Allah ya sallata abinda wato zai tafi da dukiyar, ko mafi yawan dukiyar, kamar gobara ko asara ko kuma cututtuka, wanda za su sanya shi ya zuwa ga ya batar da dukiyar gabaki daya wajen neman magani na dukiyar. Ya hana haƙƙin Allah, to shi kuma Allah ya kama shi, sai dukiyar ta tafi a nan wajen, abinda ba zai samu lada a kai ba. Yanzu dan mutum ya je ya kashe miliyoyi akan sayan kuɗin tiket, ya je ya nemi magani, wannan zai sanya, zai gani ne a cikin sahifarsa na lada? Ta 13 ita zakka sababi ce ta saukar alkhairai. Ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatar min as-sama, mutane ba su taba hana dukiyoyinsu ba face an hana musu wato ruwan sama. To wanda yake nuna kan cewa idan suka bada zakka alkhairi zai sauko, domin in ba su bayar ba za a hana musu alkhairi hatta ruwan sama. Da 14 anna sadaqata tutfi'u ghadabar rabb, sadaka tana buce wato fushin Allah, azabar Allah. Shi yasa yayin da, shi yasa idan aka zo za a yi addu'ar roƙon ruwa, akan umarci mutane da yin sadaka, saboda ita wato rashin fari yana daga cikin azabar Allah. To maganinta ba kawai a addu'ar roƙon ruwa ba, sai a ce wa masu hali su yi sadaka. Kuma yanzu kamar wannan halin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali dinnan, ana ta addu'o'i, ana ta kunuti. Dake an ce wai, ana cewa wai an ga mun daina kunuti, wai da mu ne masallacin kawai da muke kunutu ba mu, amma mun daina. Abin nan saboda duba da ra'ayin waɗansu malamai da sukan ce tunda kunut wato ba jiddadin ake yin sa ba, a yi shi ne a sai in nawazil sun zo, har waɗansu sun kayyade cewa ba a wuce wata ɗaya, saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kunuti wata daya. Saboda haka suke cewa ba a wuce wata daya. To shi yasa muka, saboda mun yi sama da wajen, mun yi wajen kusan wata uku muna yi, kace to za mu ci gaba da sauran addu'o'i a cikin sujada da kuma lokacin ijaba, addu'a ba za a daina yin ta ba. To ɗaya daga cikin abin da zai taimaka mana na yayewar wannan azaba ta Allah jalla wa ala shine sadaka, zakka. Saboda haka masu kuɗi wanda suka san akwai zakka ba su bayar ba, su gaggawa su yi, domin su kawo mana kwanciyar, domin su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali. Kuma duk abinda mutum ya yi ma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai ga alkhairi. Wanda duk a ciki muke gabaki daya, ba ma sai ta sadakar, ba ma sai ta zakka ta wajibi ba, hatta ta sadaka tana kawar da fushin Allah. Na 15 anna tadfa'u mitatassu, tana hana mummunan ƙarshe, mutuwa mummunan mutuwa, mita ta su. me ake nufi da mitatar su ka mutu a cikin sabon Allah kaje kai wani abu kaje kai wani abu na saba ma daya daga cikin iyayenka ye bakin ciki hayyarin ka kai kukanka wajen mutane ina cewa kan ga abin da wane yemu kafin ka je ka bashi hakuri yace ya gafarta maka ya yafe maka sai ka ji kai Allah ya dauki ransa ko Allah ya dauki ranka ai sai ka ga kai Allah ya dauki ranka to kai kike kai mumuran karshe kai mumunan karshe ko kuma kana zaman zaman ka Allah ya jarabje ka ka je ka sai tiket zaka tafi Barcelona kallon bal sai ku hada rinjirgin sama ka mutu kaga wannan tafiya ce kaga wannan mumunan karshe ne ta tafi saban Allah Allah ya kawo to sadaka tana hana irin wannan sadaka hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqata tadfa'u mitatassu faida ta 16 annaha tata'alaju ma'al bala'i alladhi yanzilu minas sama'i fatamna'u wusulahu ila al-ard cewa tana gogormaya tana gogormaya tana kokawa da bala'in da yake saukowa daga sama tunda bala'i shi ma Allah ne yake saukar da shi kamar yadda arziki Allah ne yake saukar da shi to idan bala'i ya sauka Allah ya riga ya kaddara zai zo to sadaka ita kuma za ta je ta kokawa da shi kada ya zo kada ya sauko ya samu wanda bala'in aka rubuto masa zai faɗo sai ta hana shi ya same shi wannan hadisi ne shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu at-tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yace bakiru bis sadaqa fa innal bala'a la yataqaffaha ku yi gaggawa wato ku yi wato ku wayi gari ku yi karin kumallo da sadaka wanda yake nuna kaga wato da yawa zaka ga abubuwan da mutanen mu suke a kasan nan duk daga tasirin addini idan kun lura akwai da zaka rinka gani a cikin al'ummu sai ga an ji an samu mai kosai da safi an ji an sai kosai an sa almajirai sun yi layi ana rarraba musu yawan yawan irin wannan sadaka sai ga ana yi da safi wannan abu ne wanda yake a cikin al'ummu mu da muna yara mun taso mun gani wata kila yanzu saboda da mutanen kirki sun fi yawa yanzu ba ka ga amma mu da muna yara mun ga irin wannan ana yi to kaga duk daga irin waɗannan nasso shine gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi karin kumallo da yin sadaka ku wayi gari abinda za ku yi da farkon rana sadaka fa innal bala'a la yatahaffaha domin bala'i baya ketare ta ba zai ketare ta ba yazo wato idan ta yi wato kamar bango ne na bala'i ba zai ketare ba yazo ya same ka sannan na 17 wanda yake ita ce fa'ida ta ƙarshe da Sheikh Al-Uthaymeen ya ambata yace annaha tukaffirul khataya tana yafi zunubai domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar sadaka tana buce tana wato tana kankare ta rufe ta shafe zunubi kamar yanda wuta take shafe kamar yanda ruwa yake shafe wuta waɗannan fa'idoji 17 Sheikh Malam Uthaymeen Allah ya ji kansa Allah ya hasar kabarinsa ya fitar da sunan sadaka wanda yake duk kun gani suna da hujjoji daga cikin nassoshi na alkitabu was sunna Allah ya mana muwafaka da yin wannan ibada dan haka bar kawai mu karanta tsara guda uku guda biyu kai yace wahiya ibaratun ammalin mahsus zai fassara mana ita yace abinda ake nufi da ita zakka dukiya ce kebantacciya yu'khadhu min malin mahsus da ake karbar da ake fitar da ita daga cikin wata dukiyar kebantacciya idza balaga qadran mahsusa idan ya kai wani miqdari kebantacce fi zamanin mahsus a lokaci kebantacce yusrafu fi jihatin mahsusa da ake bayar da ita ga waɗansu waɗanda suke su ma kebantattu abinda ake nufi da dukiya kebantacciya shine miqdarin zakar dukiya ce shine miqdarin abinda ake fitarwa yu'khadhu min malin mahsus da ake karba daga ita ma dukiya wanda yake sananna ba kowace dukiya ce ake fitar mata da zakka ba in kana da gidaje in kana da gida da kake zama kana da riguna da kake da su ba za ka fitar musu da zakka ba kaga dukiya ce sai dukiya wanda take karuwa shine wanda kamar yanda zamu gani zinari da azurfa da amfanin gona da raƙuma da shanu da awaki to basu poultry fa kaji eh ba nasi ai ba a tabbatar da zakka sai da nasi wato al-maqdurat abinda duk abinda shari'a ta kaddare kiyasi baya shiga cikin sa duk yawan kajin gidan gonarka sai dai fa'ida sai dai kudin da suka fito da suka kawo maka shi ka fitar masa da zakka amma su ba za ka kirga su ka ce to in za ka kirga su none ne sadin su kaji 100 ne ko ka 200 ko 1000 kaga ba za ka iya cewa ga nisabin su ba baka da nasi tunda nisabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo nisabi ba ijtihadin malamai ne ya kawo nisabi ba idan balaga qadran mahsusa kuma dukiyar idan ta kai wani miqdari ke bantacce shine nisabi to al-qadran mahsusa abin da ake nufi da nisabi amwalin mahsusa dukiyar kuma da ake fitar da zakka da su sune da ake ce musu wato al-amwaluz zakawiyya dukiyoyin da ake fitar musu da zakka fi zamanin mahsus a zamani wanda yake kebantacce shine al-haul idan ya kai ya cika shekara ga wanda daga abinda aka sharɗanta masa haul shine zinari da azurfa da amfa da kuma kayayyakin da dabbobi da wato sune raƙuma da shanu da awaki da tumakai su duk sun shiga shekara amma amfanin gona kuwa yawma hasadihi ranar girbi shine zamanin sa yusrafu fi jihatin makhsusa da ake raba shi ga waɗansu jihohi waɗanda suke bantattu sune masarifuz zakka inda ake bada zakka wanda Allah ya ambace su kamar yadda zamu gansu a cikin ƙarshen babu sune inna masarqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha zuwa ƙarshen ayar dangi 8 wanda ake ba mu zakka dan ita zakka ba kowa ne zai iya cinta ba ba kowa ne zai iya cinta ba tajibu alal hur ita zakka tana wajaba akan da bata wajaba akan bawa tunda shi kansa bawa bai mallaki dukiyar sa ba bai mallaki kansa ba ballantana dukiyar sa shi kansa mamluki ne in kana da bawa duk dukiyar da yake da shi da ita ba za ka fitar mata da zakka ba ai ba zai fitar mata da zakka ba amma dukiyar sa dukiyar ubangidansa ne saboda haka shi ubangidansa zai fitar da zakkar amma shi bawa ba zai fitar da zakkar ba Allah kuma zai kama shi akan rashin fitar da zakka ba dan haka sharadin fitar da zakka wannan shurutun da ya kawo shurutul wujubi ne sharadin fitar da zakka mutun ya zamanto mai yanci almuslim kuma ya zamanto musulmi kafiri ba zai fitar da zakka ba bata wajaba akan sa ba kuma amma ya fitar da ita bata inganta ba ko yayi bata inganta ba zakaran kana aw unsa namiji ko mace namiji ko mace ba akan maza ne kawai ba hatta mata shi yasa kaga Zainab matar Abdullahi ibn Mas'ud da ta fitar da zakkarta ta zo tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inna Abdullahi ibn Mas'ud qalil dhatil yad wa kathir al iyal Abdullahi dan Mas'ud abinda yake da shi kadan ne ga kuma ga iyali ga iyali na iya bashi zakata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaqatu wasila in kikai haka ta zamanto ba da fitar da zakka ne kina da ladan fitar da zakka da ladan sada zumunci cikin sada zumuncin mijinki wato yanzu mace Allah ya bata dukiya ta ci gado tana da dukiyoyi masu yawa tana da gidaje ana kuɗa kawo mata kuɗaɗen haya tana da share ta ci gado imma daga wajen iyayenta ko daga wajen aurenta na da ta zo daga baya ta zo ta auri wanda yake shi ba shi da hali in ta tashi fitar da zakka ta fara da wannan mijin nata ta bashi sai ya zamanto double lada eh ban ji ba zai mata kishi wannan hudu ba wahayi shaidan ne haka ne fa sai shaidan ya ce mata in kika bashi zai je ya ƙara aure ni to in ya ce haka shaidan ne zai mata hudu ba kada ta yi haka to amma wannan dalilin da yasa na kawo wannan dan nuna mana cewar hatta mata zakka tana wajaba akan su kun ga matar Abdullahi ibn Mas'ud ta fitar da zakka ta kawo ma'an ta gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin ka saghiran yaro ne au kabiran ko babba yara ita ma zakka tana wajaba akan su me yasa bayan shi yaro Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an thalath as-sabiyyu hatta yahtalim yaro har sai ya balaga bash babu taklifi akan yaro amma me yasa aka ce sai zakata wajaba akan sa wannan kuma fa bil ijmani saboda ita zakka haƙin dukiya ne fa inna zakata haqqul mal haka annabi sallallahu haka abu sayyidina abubakar yace zakka haƙin dukiya ce ita ko dukiya bata san babba ba ko yaro babba zai iya samun dukiya yaro ma zai iya samun dukiya ko ba haka ba yaro za iya mutuwa a bar masa gado kuma a rinka ko kuma a rinka masa kasu ko kuma a bashi kyauta zaka iya ba ma ƴaƴan zaka iya ba ma yaro kyauta ko ƴaƴanka daga ko ƴaƴanka kace ka rarraba musu kyauta to wannan dukiyar ta yara ana fitan musu da zakka shi yasa sayyidina Umar yake cewa tajiru bi amwalil yatama la ta'kulu hasadaka ku yi tijara da dukiyoyin marayu dake hannunku kada ku bari sadaka zakka ta rinka cinye su tunda aka baka dukiyar maraya kake rike da ita duk shekara sai ka fitar da zakka to kaga sai ta rinka ta waya ba ta karuwa amma in kuna tijara sai zama to tana karuwa kuma zakka tana rage ta to to amma baku ga baku hararo wani abu ba a cikin nan a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasat malun min sadaqa da ka bata cinye dukiya to me yasa in da ka bata cinye dukiya za a ce la ta'kulu has sayyidina Umar zai ce la ta'kulu has sadaka kada sadaka ta cinye ta kada zakka ta cinye ta eh ko ba ku ga kamar akwai tafin saka a cikin manganin guda biyu ba babu ko to bai yi mana bayani mana saboda haka nukusanin da aka kore ba wai lalle ya zamanto nukusani na zahiri ba zai iya zamanto nukusani na batini shine albarka ta dukiyar saboda haka koda ta tawaya a hakikatan wato a hissan ka gani da kudin su miliyan 1 ne yanzu an waye gari kudin su ya koma rabin miliyan to amma albarkar tana nan rabin miliyan din albarkar ta albarkar miliyan 1 din ci ko ma sama da haka eh wannan fuska ce wannan ɗaya daga cikin fuskoki din ne aqilan aw ghaira mai hankali ko wanin sa mai hankali ko wanin sa wanin mai hankali shine majnun wanda ya zamanto ba shi da hankali mai taɓin hankali mai taɓin hankali ko mun san taklifi ba baya kansa ba a ce masa yayi hajji ba in yayi hajji ma yayin da yawa in ma an tafi da shi hajji dan saboda ayi masa gata yayin da duk ya samu lafiya ya dawo cikin hankalinsa sai ya sake hajji wannan ba zai soke masa wajibi ba to amma zakka saboda ita zakka haƙƙin dukiya ce aka ce tana wajaba a kansa zakatun da haƙƙin dukiya ce za ta wajaba a kansa saboda haka waɗannan su ne sharuɗan wajabcin zakka wanda kuma dukkaninsu wanda muka ambata abu ne wato waɗannan wanda muka ambata wato abubuwa ne wanda ke dalilansu mun ambata daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin dalilan da yasa ake nuna cewa yaro ko mahaukaci za dole ne a fitar da zakka daga cikin dukiyarsa hadisin Abdullahi bin Mas'ud yayin da a hadisin Abdullahi dan Abbas da ya bada kissar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman wanda wannan hadisin ya nuna wato shikashikan addinin musulunci a fayyace ya tura shi Yaman wajen mutanen Yaman wanda suke ahlul kitab ne Yahudawa ne yace kira su zuwa ga musulunci ya nuna masa matakai da zai biyo jan kiran su daga ciki yace fa inhum ata yace idan suka biyayya suka yi sallah fa akhbirhum ka ba su labari anna Allah farada alaihim sadaqa Allah ya wajabta musu yin sadaka tu hadu min aghniyaihim da ake karba daga wajen mawadatansu wa turaddu ala fuqara'ihim amma idan ta ga fakiransu to sifar gani mawadaci za a iya sifanta yaro da mawadaci ko ba za a iya sifanta shi ba za a iya sifanta mace da mawadaciya ko ba za a iya ba mahaukaci za a iya sifanta shi da mawadaci ko ba za a iya ba waɗannan sun yi shiru za a sifanta shi da duki akwai masu yin kuma to saboda haka wannan kun ga wannan sune bayanin sharuɗan a sharuɗan zakka to wannan sune sharai guda biyu insha Allah da muka yi saboda haka a darasi ne zuwa sai mu yi zakkar kuɗi shine zakkar az-zahab wal fidda wanda da sune mallan ya fara wanda yake kuma sune a abin nan sune jigon kuɗi sune jigon kuɗi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin mu fara amsa tambayoyi akwai jama'a dai kada yan uwa kada a gaji da mu muna neman taimako saboda samun daukan nauyin wannan karatun da ake sa shi da a cikin gidan radio yau wajen kusan wata 8 kenan ya an tsaya saboda wanda yake ya dauki nauyin abin nan bai samu ikon ci gaba da daukan nauyi ba ana sa shi a gidan rediyon Kano kuma yana kaiwa wurare da dama don yawanci ina yawan samun tambayoyi daga mutanen Katsina da mutanen dai jihohin mu nan makwabta inda abun nan yake zuwa za ga suna bugowa suna yin tambayoyi to shi yada ilimi yana daya daga cikin hanyoyi da mutum zai samu fa'ida mai ta'adda dan yayin da mutum ya ji ya aiki da wannan duk aikin da yayi kana da ladan wanda ya yada wannan ilimi shi yasa malamai sukan ce sadakar da tafi kowace ita ce sadakar da ake yin hidimar ilimi da ita saboda amfanin ta baya karewa sai ta kaiwa shi kansa idan ya sanar da wani ladan wancan zai samu shi ladan kuma wanda ya sanar da shi din ko kuma wanda ya sila ya samu wannan ilimin zai samu 200,000 ne ake yi a kowane wata uku suke dauka kwatali wata uku wata nawa nake uku wata uku kowane wata uku sun mana ragi ne ba wai haka ake biya ba amma 200,000 ake bayarwa kuma muna so da mu samu wannan damar kafin azumi tunda da azumi ake tsayarwa tunda yanzu za a samu kamar wata uku ba yan kwanaki a samu a dawo da shi saboda yawan tambayoyi da mutane sukan yi cewa sun je an daina sanya wannan karatu ko me yaushe za a ci gaba don haka wanda Allah madaukakin sarki ya fuwace masa da Allah sai ya kawo taimakonsa wajen ladan domin mu ga yadda za a harhaɗa insha Allahu a ci gaba da yadawa domin dai ya zamanto kan cewa mun yi musharaka wajen samun ladan shi yasa na sanar amma ban da haka ba wai akwai mutum daya biyu uku da za a iya gaya ma da za su iya bayarwa, amma domin mu musharaka wajen ladan shi yasa na ga ya kamata mu sanar, saboda kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina masallaci koda kamar wato shekar tsuntsu ne Allah zai gina masa aljanna. To sai malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar wajen bayanin hadisin nan yace an ce koda shekar tsuntsu ne, an san ba yadda za a yi shekar tsuntsu ta zaman to masallaci, ishara ne ga cewa ko mai kankantar abin da ka bayar wajen wato ya zamanto gudumawa na gina masallaci, to Allah zai gina maka gida a aljanna. Wato ko kudin bulo ɗaya ka bayar ba wai Allah zai baka bulo ne a aljanna ba, gida zai gina maka a aljanna, zai baka ladan ka gina masallaci. Saboda haka koda juz'i ne ka bayar na wannan komai kankantar sa, zai zamanto ya shiga cikin ladan waɗanda suka yada ilimi fi sabilillahi insha Allah. Saboda haka inda muka ce wanda duk yake da abin da zai bayar na gudumawa sai ya kawo maliman insha ladan. Wannan yace mutumin da ya sallar jana'iza da alwala zai iya sallar farilla da ita kwarai, zai iya, domin ita alwalar sallar jana'iza sharadi ce ta yin sallar, sharadi ce ta yin sallar. Saboda haka hatta a kaulin malamai da suke yin tafsili wajen niyyar alwala, hatta a bisa kaulin su zaka iya, ka san akwai malamai da suke cewa idan kai alwala dan kai karatun alqur'ani to ba za ka iya sallah da wannan alwalar ba. A wajen malaman da suke ganin cewa taba alqur'ani ko karatun alqur'ani ba sharadi ne sai kana da alwala ba, saboda haka sun ce kai niyyar alwala ba wajiba ba, saboda haka ba za ka yi ibada da ake sharɗin ta yin ta da ibada da alwala wajiba ba, sallah alwala ta dole ta zama to wajiba. So amma kuwa abubuwan da yake mutun yayi su ba da alwala wajiba ba, to ba zai yi sallah da alwala wadda ba wajiba ba. To ita sallar jana'iza alwalar ta wajiba ce, tunda sallah ce ba wai mustahabbi ne kai ta da alwala ba, wajibi ne kai sallar jana'iza da alwala. Saboda kan kai alwala qaulan wahidan a bisa qaulin dukkan malamai zaka iya yin sallar farilla. Abinda yasa kada kuma mutane su rikice da cewa akwai wata alwalar da in kai ta ba zaka yi sallah ba, na dan yi ishara ne ga wannan far'in waɗansu malamai ne suke faɗa, amma abinda muke lokacin da muke karatun alwala anan abinda muka rinjaye shi duk alwalar da mutun yayi zai iya yin sallah da ita, tunda alwala ana yin ta ne domin raf'ul hadath, kai alwala domin ka daukake ma kanka rashin tsarki ka zama tsarki. Saboda haka zaka iya yin dukkan wata ibada tare da ita. Kada mu shiga cikin wannan tafsilin da zai zo ya kawo mana rudu. Yace an yi mana karin bayani akan lokacin shuruq bayan sallah, ai mana karin bayani akan lokacin shuruq bayan sallar fajr. A shuruq lokacin da rana take hudowa yake halatta a yi nafila. In rana ta hudo lokacin da hudu take, in rana yayin da rana take hudowa bai halatta a yi nafila sallah ba. Har in ta hudo ta gama hudowa duk bai halatta a yi sallah ba, sai ta daukaka ta yi sama sosai ta kai tsawon mashi. Mashi kuwa tsawonsa mita biyu ne, kusan haka ake kaddara shi yanzu. Da mashi da irin kandiri irin sandan nan da za ka ga hakimai suna rikewa kandiri, kusan tsawonsa mita biyu ne. To in ya kai daidai wannan gwargwadon, to yawanci za ka ga ana kaddara shi da mintuna, ya danganta da yanayin wurin kuma ya danganta da zamanin. Amma dai idan dai lokacin fitowar rana wanda za ka ga ana sawa a kalanda, in ka ƙara minti 15 akan wannan lokacin, to ya halatta wannan lokacin da zaka iya yin lokacin shuruq ne zaka iya yin sallah. Amma asalin ma'anar shuruq shine hudowar rana, to ba a sallah a lokacin sai rana din bayan ta hudo ta daukaka ta yi sama. Sannan kuma a fadakar da malamai masu yin wa'azi a wannan lokacin da loudspeaker su hana mutanen da suke masallacin karatun alqur'ani da azhar da azkar har da wanda suke gidajensu saboda ƙarar loudspeaker, kuma har tsawon minti 40 zuwa 45 kullum. Wannan gaskiya bai dace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda suke cikin masallaci su ɗaukaka murya ga masu yin ibada a cikin masallaci, ballantana wanda yake waje ya zo ya damu masu cikin masallaci ko kuma wanda suke ibada su a gida. Ko ma riya ne ka sa loudspeaker, mutane suna ka sa loudspeaker da asuba ana kiran sallah ka ji an so musanya wa'azi, kuma abin takeici za ka ji a garuruwan da musulmi suke zaune tare da ba musulmi ba, anan aka fi yin wannan irin su garinjers a lokacin nan sai ka ji an je an sanya wa'azi ana cewa to mun ji abin da suke to ya kamata musulmi mi tanadin kaza mi kaza mi kaza su kuma su ce ai ga abin da musulmi suke kuma ba fa abin da suke yi ba wani tanadin da ake yi su kuma su je kullun suna cikin tanadi kuma aina aka ji wannan suna zauna a cikin gidajen su da ake fafadan wayannan abu duk wannan duk yana daga cikin wato rashin fiqhu a cikin addini shi kansa al'adar saboda ba ta da asali a cikin addini shi yasa barnata ta fi gyaranta duk abin da kaga an yi wanda addini bai yadda da shi ba wanda shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba hujjoji na shari'a ba ta yadda da shi ba za ka ga barnar da suke kawowa ta fi gyaran ai ba ai shari'a inda akwai gyara shari'a ba za ta hana ba ka'idar shari'a shine ta kawo ta umarni da abin da yake maslaha ne ga baki dai babu barna ko kuma maslahar ta fi barnar yawa amma duk abin da yake da barna ga baki dai babu gyara a ciki to shari'a za ta hana shi duk abin da kuma yake barnarsa ta fi gyaransa yawa shi ma shari'a za ta hana shi abin da ya zama to barnarsa ta yi daidai da gyaransa to shine wani lokaci za ka ga shari'a ta ce makruhi ne ko kuma wani lokaci ta ce mustahabbi ne dangane da irin wato duban yanayi da kuma irin shi kansa bayani shi kansa fahimtar malamai masu ijtihadi amma duk abin da ka ga wato barnarsa ta fi gyaran to ba yadda za ka ga shari'a ta yi umarni da shi kuma wannan abin da ake barnar ta fi gyaran haka zalika masu abin nan ran nan mun sa ayi magana ga masu sanya kaset din alqur'ani masu sai da kaset a cikin masallaci ana yin assalamu alaikum sai ga sun sanya kaset to ina tasbihi da mutane za su yi ina nafila da mutane za su yi da daga kashe kaset din lokacin da ake sallan farilla me yasa baka bar shi ba ka zo ka shiga ciki ka bar kaset din ana sallan farilla ya kashe kaset din lokacin da ake sallan farilla ya san bai dace ba to abin da ya hana shi dacewa lokacin sallar farilla shi ya hana shi dacewa lokacin da ake zikiri da karatun alqur'ani da sallar nafila dan duk ibada ce da mutum yake bukata ya fuskanci Allah a lokacin ko masallatai ba a yi su dan haka ba in kana so ka sayar da abin da kake so ka sayar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce laysa bi sahabin fil aswaq baya daukaka murya a cikin kasuwa shine malaman mu lokacin da muke karanta ashfa suke cewa abin da ake nufi ba irin waɗanda idan sun je sun kai abin sayarwa a kasuwa za su riga kada kararrawa suna ta kormato zo ku saya abin da Allah ya alƙawarta maka ba zai ƙetare ka ba so da ka kyautata wajen nema don haka muke abin nan mutane dama sun zo sun kawo kuka kan a yi musu magana kuma mun sanar da su daga hukumar masallacin Al-Furqan kan cewa su daina sanya kaset ɗin nan in za su sanya kaset su fita daga cikin harabar masallaci amma ba zai yi wa mutane suna ibada a cikin masallaci wani yana zaune yana karatun alqur'ani wani yana kokarin ya samu haduwar zuciya domin addu'ar da yake yi amma hankalinsa kawai yana ta komawa baya saboda abin da yake yana so ya ji abin da ake faɗa bai dace ba to balantana kuma da daddare a cikin gidajen mutane suna cikin gidajen su wanda yake gidan mutum huruminsa ne in kuma a ce mutum yayi magana a ce a wato baka so ka ji alqur'ani ko baka so ka ji wa'azi to baya so ya ji wa'azi in yana wa'azi cewa akai sai ka zo kofar gidan mutum kai taimaka masa wa'azi dole sai ya ji ba inda aka faɗa a cikin shari'a haka to la gaskiya wani yana daga cikin kurakurai da ake mana a cikin al'ummar mu wanda yake kuma sau da yawa sai kaga ba a so ai magana dan idan an yi magana za a ce wai ana yaki da addini ne wani yaki da addini ai su ne suke yaki da addini domin abin ya zo a cikin hadisi Allah madaukakin sarki yana yabon bayinsa da suke soyar da Allah ga bayinsa kuma suke soyar da bayinsa ga Allah wannan maimakon ka soyar da Allah ga bayinsa za ka sa su ki Allah ne yanzu an ce idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in kun ji alqur'ani ku saurari karatun ku yi kawai mutum yana cikin gida ka sanya masa karatun alqur'ani a lokacin ne yana soye abinda Allah madaukakin sarki ya halatta masa na sauran harkokinsa na rayuwa kuma gashi yana ta jin karatun alqur'ani ka sanya shi dole ya mugusta da diga alqur'ani kenan wannan bai dace ba kuma babu wani asali ba a cikin shari'a da za ka kawo wannan cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan babu wani asali da za ka gani a cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan bal akasin wannan za ka samu shine ya zo yana tafiya ya ji waɗansu suna karatun alqur'ani sallah kuma suke suna ɗaukaka muryarsu ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iba inma tad'una sami'an qariba ku saurara ma kawo kanku ya mutane wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda yake baya nan bane wanda kuke kira meji ne wanda yake kusa da ku kuma yace musu a wata riwayar hadisi yace kada ku kada ku hadawa kada ku hada kira'a ga kawo kanku wato ma'ana wannan yana karatu mai hukunci sauraron karatun sa ina kokarin yaji karatun wancan to kaga wannan ya nuna mana asali na cewa shine inkarin wannan abu so dan haka da Allah duk wanda yaga irin wannan yayi inkarin sa yana daga cikin inkarin munkar kuma yana daya daga cikin abin da yake bata addinin musulunci yana bata addinin mu dan haka kuma duk mutane za ka ga wanda suke yin irin wannan wanda suke irin wannan ba wai malami suka ji suka tambaya ba fatawa bace akai musu kawai yana ganin ya dace wataƙila in yaje sanya kaset din ma in yayi kiran sallah sai ya koma gida ya tabbaci abin sa ya sanya kaset yayi wa'azi a kasuwa to wannan dai ba hujja bane to sauran gaskiya saboda lokaci ya kure sauran tambayoyi zamu bari sai mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk